America, a Washington, D.C. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yayin da yau 15 ga watan Janairu na shekarar 2020 ya zama daidai da ranar da Najeriya ta cika shekaru 50 da kammala yakin basasa. Maganar kenan da zamu mayar da hankali akai yau. Ko me ya faru a wannan lokacin?
An kashe mashahuran mutane waɗanda suke ƴan arewa, musamman kamar marigayi Alhaji Abubakar Tafawa Kwalewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin Najeriya marigayi Isa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto.
Kin san kwa lalle an rasa rayuka a wannan rana. To muna tafi da ƙarin bayani.
To yau kamar dai ranar tarihi ce kenan, Amina.
Lalle ka.
Wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da masani kan harkokin tarihi domin yayi mana shimfiɗa.
Lalle kin sama matasa da yawa suka san batun yakin basasar ba.
Haka.
Sannan Aliyu Mustafa Sokoto, shugaban sashen Hausa na yanzu, ya tattauna da General Yakubu Gawan.
To jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je ga Hawa Umar, wakilin sashen Hausa a Abuja, da ta yi mana hira da wani dattijo mai suna Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari, wanda masani ne kan harkokin tarihi, tsaro da kuma diplomasiyya kan wato yakin na basasar.
Sunana Mai Nasara Kogo Ibrahim Faskari, ɗaya daga cikin mashahuran masana a harkokin da suka shafi tarihi, shari'a, tsaro da kuma diplomasiya ƙasashen duniya. Mun dan jamhuriyar Najeriya ne.
Me zaka iya tunawa game da yakin Biafra?
Dangane da yakin basasa da aka yi a Najeriya, abu ne wanda yake yana da muhimmanci a yanzu da ake cika shekara 50 da ƙara wannan yaki din. Mu waiwaya baya mu yi tunanin abin da ya don ya zama darasi akan yanda za mu gyara zamantakewar mu a duka cikin jamhuriyar Najeriya, da kuma yanda za mu yi kokari mu yi gini da dunkulallen ƙasa wadda take da haɗin kai, wadda take da kishin ƙasa, wadda kuma take ƴaƴanta suna alfahari da ita. Wannan yaƙi ne wanda yake ya samo asali ne tun daga juyin mulki da aka yi na 1966 ranar dare na wayewar garin 15 ga watan Janairu na 1966. Aka wayi gari aka yi samu juyin mulki, inda yake kuma juyin mulkin nan an kashe mashahuran mutane waɗanda suke ƴan arewa, musamman kamar marigayi Alhaji Abubakar Tafawa Kwalewa da mafi yawan ministocin shi da kuma babban shugaban rundunar arewacin Najeriya marigayi Isa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Akwai mutane da dama da aka kashe, to amma ya kasance mafi rinjayen waɗanda aka kashe daga ɓangaren arewacin Najeriya ne. Wannan sai ya kasance an yi tunanin cewa shiri ne aka yi na juyin mulki domin a yi gyaran ƙasa, amma sai wasu suka noke suka bari aka yi kisa kawai ga ƴan jinshi ɗaya, ma'ana ƴan arewa. Wannan abun bayan an yi shi ya ɓallo rikice-rikice da tashin hankali na ƙabilanci da kuma na addinai, musamman daga ɓangaren arewa. An taso ana ba a yadda ba ana rikima. Bayan misalin wata 6 aka samu wani juyin mulki kuma. To wannan juyin mulkin da aka samu sai ya kasance kuma wanda aka nada karkashin shugabancin shi wato sundurundunar soja din Major General Agui Iransi. An nada shi saboda shi babban jami'i ne na soja a lokacin nan, to amma sai kasance wannan abun ya kama kara ma dan zuba gishiri ko yaji akan ciwo, abun ya kara zafi. An ce a kabilun da suka kashe yan uwan mu su ne kuma dayan su zai mashi shugaban Najeriya. Aka taso aka yi wannan kalubalanta, ba a dade ba yan kwanaki aka samu wani kuma juyin mulki. To wanda lokacin da aka samu juyin mulkin aka samu dan tsaiko na yanda ma za a yi shugabancin kasa kwana kusan 8 ko 9 ko 10 babu ma shugabanci. Daga nan dai aka zo da maslaha, domin shi Lieutenant Colonel Chiku Emeka Odumegu Ojuku shi yana ganin shi shine babba a lokacin nan. Manjo Hassan Katsina kuma shi kuma shine yake rike da manyan rundunonin yaki. To daga nan sai aka zo aka samu maslaha, aka ce to ba za a ba daya daga cikin manyan kabilu da suke kasar nan ba domin a samu zaman lafiya. Sai aka dauko Lieutenant Colonel Yakubu Gawan aka rantsar da shi a matsayin shugaban mulkin sojojin Jamhuriyar Najeriya. Shugaba Gawan ya zo ya fara wannan abu kenan shugabancin Najeriya. Sai rikici ya taso yan kabilar Ibo da kuma waɗansu yan tsiraran kabilu da suke a kudancin kasa, sai suka taso da kayar baya cewa su gare su balle da su ci gaba da zama karkashin wannan shugabanci. Musamman ma shi Ojumaju Ojuku yake magana, ai Gawan kasa yake da shi girma a soja. To aka taho aka fara wannan rigima, sai su bangaren kabilun Ibo sai suka kwace rijiyoyin da ake hako man fetur na Najeriya. Suka kuma ce su gaba daya su bukatar su shine su fita daga wannan kasa ta Najeriya, su kafa kasar su wanda ake kira Biafra karkashin inda yake su za su samu yancin kansu. To yin wannan ya tazo da rikici a nan arewa. Aka taso wasu suka fara kisan kabilan Ibo, wasu suka fara bugun su. Aka taso da kalmar da ake kira Araba daga arewa, sai Araba me zai faru. To wannan rikicin Araba ya kai ga gwamnatin kasar Ghana suka nemi su shigo ciki domin a samu sasantawa. Aka zo aka shirya yarjejeniya a birnin Aburi ta Jamhuriyar Ghana, wadda kuma wannan yarjejeniya din ita ce ta kasance kamar in ce kokari na karshe na neman a samu kwanciyar hankali da kuma daidaito. To wannan abun ya kasance ya zo ba su amince da shi ba. To ranar 6 ga watan Yuli na 1967 kusan shekara daya kenan da hawan shi Lieutenant Colonel Yakubu Gawan, to shine suka fito suka ba da sanarwa cewa su a wannan lokacin su sun balle daga wannan kasa, kuma sun kafa gidan radio na kansu wato muryar Biafra. Suka kuma fito da tsarin sojoji nasu da kuɗi da suka buga da babban bankin kasar su. Suka kuma fito da sanarwa cewa su za su yi kokari su yi hudda da wasu kasashe daban-daban. To anan har suka fara tuntuɓar kasashen waje, inda suka samu haɗin kai da goyon bayan waɗansu kasashe kamar Isra'ila da kuma Faransa. Ita kuma a Najeriya aka samu goyon bayan su Rasha da su Burtaniya da wasu kasashe a matsayin Najeriya ta kasance dunkulen kasa. To ana cikin wannan abu, wannan yaki ne wanda yake ya dauki abubuwa mai tsawo. Ba za mu samu cikakken lokaci da za mu yi bayani ba anan, amma a takaice yaki ne wanda yake ko da tsayawa kai a misali akan yawan dan adam da suka mutu a sanadiyar wannan yaki din. To ya kasance a lokacin nan wannan mutanen da aka kashe din nan suna da yawa, akwai waɗanda aka kashe saboda yaki da aka yi da su, akwai kuma waɗanda aka kashe saboda yunwa da ta taho tare da su. Saboda an zo an dauke musu, an hana su abinci, an hana su mai, an hana su duk wasu abubuwa da ka sani, ta yanda yake sama da miliyan ɗaya na yawan mutanen su suka mutu kawai saboda yunwa da suka shiga halin da suka shiga. Wasu kuma saboda tsoro suka fantsama cikin daji, wasu suka fantsama cikin ruwa. Yaki dai ya barke a ƙasa, aka shiga cikin rudani da kuma yamutsi. To wannan yaki ne wanda yake ya dauki shekara 2 da wata 6 da sati 1 da kuma kwana 2. Ma'ana an fara shi tun daga 6 ga watan Yuli na 1967, to ranar 11 ga Janairu na 1970 kenan. Sai sojojin Najeriya suka kwace babban headquarter wannan Biafra da ake kira birnin Oweri. Da suka kwace wannan sai ya kasance shine dama na ƙarshe wanda yake manyan garuruwan Biafra da suke rike karkashin Ojuku. To da Ojuku ya ga an kwace, sai ya tsalle ya gudu ya bi ƙasar. Ya gudu ya koma Ivory Coast. Da ya koma ƙasar Ivory Coast, kwana 4 bayan gudun shi shine sojojin Biafra suka yi saranda, suka miƙa wuyan su ga sojojin dunkulalliyar ƙasa ta Najeriya wato ranar 15 kenan ga Janairu a 1970 to da suka mika kansu ga wannan runduna shikenan Najeriya ta yi bikin cewa wato an yi nasara amma ba an yi nasarar yaki ba babu wanda yake yayi nasara babu wanda yake kuma an ci nasara akan shi ba don komai ba domin a samu zaman lafiya har yanzu a garin Umu Ahiya akwai gidan tarihi wato da ake kira Turanci Museum wanda ke dauke da kusan duk tankokin yaki da aka yi amfani da su da shi wannan radio na Biafra da samfurin irin kudaden da suka yi amfani da shi da rigunan sojoji da suka yi amfani da su da hotunan waɗanda suke shahararrun waɗanda suka shiga a yi musu waɗannan yakuna da sauransu to a ƙarshe an kashe dan adam kusan mutum miliyan 3 a wannan yaki din kuma ba za a iya lissafin ainihi iyaka yawan kudin da aka kashe ba amma ana kiyasta cewa a lokacin ana amfani da fan ana sama da fan miliyan 30 sun mutu akan kawai shirye-shirye na wannan yaki da kuma abubuwan da aka kashe a nan wurin bayan wannan abu da aka yi kokari aka yi shi Colonel Odumegu Ojukwu sai ya ci gaba da zama a wancan wuri na Ivory Coast a matsayin dan gudun hijira har sai lokacin da marigayi shugaba Shehu Shagari ya bashi yafiya aka dawo da shi a cikin kasar nan to darasin da muka la'akari a nan shine wato koyaya kaso ka iya canza al'amari ai baka fi Allah wayo ba Allah ya san dalilin da ya gwamu tsamu kasa daya al'umma daya duk da yake kai da ganin wani kai ka san dai ba dan uwanka bane daga ganin shi kai ka sani ko ta kala ne ko ta irin yare ko ta irin kaya da yake sawa ko ta irin wasu halayya da yake nunawa to amma duk da haka Allah ya san dalilin da yayi mu kasa daya ya hada mu kuma jamhuriya daya ya kuma hada mu karkashin turba daya ya hada mu kuma muna kashe kudi daya da abubuwa da duk da muke yi to saboda haka wannan ya nuna cewa duk wani wanda yake kokarin ya canza wani abu wanda Allah ya yi to karshen shi kunya da nadama kuma ba abu ne da zaka iya kawo canji ba Allah ya san dalilin da ya hada mu to saboda haka abu ne na mu kokari mu gina kanmu mu samu dunkulallar kasa akwai kasashe da suka fi mu bambance suka fi mu yawan kabilu suka fi mu yawan addinai suka fi mu yawan yarurruka daban-daban amma suna zaune zaman lafiya an ka dauki kamar kasar India alal misali India kasa ne wanda yake makwabci da makwabci wannan yana bauta mu sa wannan kuma sa yake amfani da shi yayin laye lokacin sallah saboda haka har kaga wanda ke bauta mu sa din yazo yana yin ma wannan murnar barka da sallah bayan ya yanka abin da yake mabota kaga Najeriya mu ba mu iya irin wannan abu da to saboda haka mu yi kokari kowa mun sani eh muna da bambance-bambance amma mu ba yaya za a gyara waɗannan bambance-bambancen ga Allah idan ka lura da yanayin duniya duk yanda take karaskashe daban-daban ne yarurruka daban-daban addinai daban-daban kallar jama'a daban-daban al'adunsu daban-daban to misalin duniya ne Allah ya dauko ya sa mu a Najeriya ba don komai ba don mu kwaikwaya in muna iya zaman lafiya mu rike kanmu a matsayin dukkulallar al'umma daya kasa daya shugabanci daya to muna da dama wanda take zamu iya shugabantar duniya shi yasa duk wani ma'adanai na kasa da na arziki na duniya ba wanda Allah bai mana ba kawai abin da ya rage hadin kan nan ne Allah bai ba mu dama mun samu hadin kan ba kuma wanda ya saura ya rage ga shugabanni ne su shugabanci kokarin hadin kai da sauransu kamar yanda General Gawan yace bayan an yau da aka yi wannan yakin basasa wato babu wanda ya nasara kuma babu wanda ya rasa to saboda haka ba abu ne da wani zai iya cewa ai mun yi nasara kan wani ba to sai dai abin da ya biyo baya na asara da sauransu don dukiyoyin yan kabilar Igbo aka yi tabbada go da su aka yi ta facaka aka yi ta kwashewa ana kwacewa wasu su da yawa suka gudu wasu su da yawa suka je suka mutu to duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata bayan an yi yakin a nemi yanda za a samu maslaha ai kokarin yanda za a iya sasantawa to akan haka ne shugaba Gawan ya bullo da abubuwa da yawa kamar aikin bauta mu kasa ta yanda yake za a dauke ka daga wani wuri a kai wani wuri kamar kokarin daidaitawa al'amuran gwamnati ya kasance kowane bangare na kasar nan yana da wakilci ko kuma yana da mamba wanda aka dauka a cikin harkokin da ya shafi gwamnatin kasar nan kamar kuma kokarin da ake na cewa ka je ko ina kai kokari ka samu ka mallaki kadarorinka na harkokin kasuwancinka kai tafi ko ina duka wannan abun nan kamar kokarin dawo da cewa kasar mu daya take dunkulalla daidai da tanaje-tanajen tsarin mulki sashe na 1 sashe na 2 sashe na 3 sashe na 4 sashe na 9 sashe na 10 sashe na 11 sashe na 12 sashe na 14 sashe na 16 da na 17 da na 15 na tsarin mulki duka sun yi haramci akan duk wani abu da wani zai kawo na kokarin raba kasar nan raba kan kasar nan a matsayin shi dan ta'adda ko kuma wanda yake yana neman wariya to wannan ne ya sanya gwamnati take tsayin daka duk wani wanda ya taso da wani dabara ko wani wayo na kokarin yanda za a raba kasar nan ko da wani irin suna ne to dole ne a yake shi muna nan tare da gwamnati wajen kokarin tabbatar da hadin kanmu da zaman lafiyar mu a matsayin dunkulallar kasa kuma al'umma
kasa daya. To saboda haka ya kamata kowa ya fahimci haka kuma a ci gaba da rungume zaman lafiya kamar yadda aka ce ba wanda ya nasara ba wanda aka nasara kan shi to mai kokari mu rike junan mu haka mai kokari mu gina tantan kame mai kasa wanda take duk duniya zamu kasance mu ne a gaba. A lokacin da muke tuna wannan shekara 50 da aka yi wannan yaki to ya zama mana darasi kar mu kuskure mu ƙara bari wani yaki irin wannan ya taba tasowa ko a wani bangare ko kuma a duka kasar mu ta jamhuriyar Najeriya. Allah ya albarkaci jamhuriyar Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya roki na duniya
haka lalle kin janna waki ya ce ya tana da Sardauna premium arewan shi mu ma dai arewan mu
gaskiya
kika gani. Wato kin san sun yi magana abubuwa da dama sun yi magana abubuwa da dama kaman bautan kasa kin gadi na tabbata akwai matasa da dama da ba su san cewa shi bautan kasa ga dalilin da yasa
wani ban sani ba sai da ke kafa
dan hadin kai wato dan hadin kai ya zama saboda wannan yakin basasa da aka yi dan mu dada fahimtar wato al'adun juna mu dada iya zama da juna da kuma ƙara dankon soyayya
to kasancewar lokacin kan ba a haife mu lokacin da aka yi wannan yakin ko kila a cikin littattafai ko kuma ga iyaye ko ƴan uwa me kika sani game da wannan yakin
ai wato ni ƴar sojoji ce
ahaba
ina da akwai yayan babana wanda wato ba wai daidai lokacin yakin ne ya rasu ba ina ganin shi ya mutu 1960 a ce dai 66 din dai
okay da a shekarar kenan da aka
yana lokacin da wato gari kowa dai hankalin kowa ya tashi ana ganin
ainihin juyin mulki
ana ganin kaman arewa ne aka yi ma wannan juyin mulkin yana kokarin tsare inyamurai a airport a Kano ya rasa shi babana soja ne lokacin da babana yake NDA wato ana horon su ne da ana saran cewa za su je su ma su yaki ina da wani kawo shi ma a auna shi ma Abdul Mafillat auna shi ma a lokacin ya je a matsayin
to kaman wadanne irin labarai suka baki kama abubuwan da suka faru a lokacin
akwai aminiyata wacce jika ce ga Janal Abba Kyari to matarsa ko shekaru baya da suka wuce mun je wurin ta ta ba mu labarin yaki yanayin su mata yanda tai kaman kwana uku ba ta ji daga mijinta ba ta ji ko ba irin tashin hankali
abun da suka gani
kin gane amma to wato a wurin in ce gabashin kasan ne aka fi samun tashin hankali ba lallai arewan nan hakan nan sosai
amma kin yi amina kina da labarin cewa a lokacin ma har da mata aka yi wannan yakin saboda ko jiya ina
yanzu dai kike gaya min dai
saboda ko jiya ina duba hotuna da ake za a sa a kan shafukan sada zumunta sai naga an fito yadda za a fito da maza sojoji a musu training irin matasa yadda ake yi sai naga an fito da mata su ma matasa ɗan ƙanana da su
shikenan
18-19 ana musu training wai za a je yakin Biafra
kuma dai fahimta na da tsarin shi wato bautan ƙasa ta NYSC kaman ana ma matasa horo ne yanda duk lokacin da yaki ya barke ya zama cewa matasan kasa kuma suna iya su ba don
gaskiya ba sai yiwu ba yanzu kenan ke NYC ko
a kwarai da gaske
to kenan yanzu in an ka barke da yaki Allah na tuba dai
yanzu ni ba can nake ba to kin ga dai kamar yanda aka ce dai babu wanda ya nasara duk an rasa rayuka
Allah yanzu kuma sai hirar Aliyu Mustafa Sakkwato da Janar Yakubu Gowon wanda ya kirkiri tsarin bautar ƙasa
wani abu da naji tunar muna fira zarge-zarge da ake maka ai kowa ya ba maka ka hada kan ƙasar nan kowa ya ba maka yadda aka gama yakin basasa ka je ka hade ka ce ba wanda ya ci ba mai nasara ba kowa ya ba maka game da dinki duk wata baraka ta kawo hadin kai amma wani zargi da jin mutane suna maka shi cewa kafin ayyukan gyara wurare irin su Lagos fiye da cikin arewa kana jin wannan zargin shi ba
wannan shi yasa nake faɗa maka idan da a ce an bi shawaran da muka irin gyare-gyare da zamu yi ga duka a cikin Najeriya gabaki daya wannan daban ne Lagos lokacin shi ne babban birninmu kuma dole ne a gyara shi saboda abin da ya kamata amma daga baya wane ne yasa aka so mu Abuja ne na ce bayan irin abubuwan wahalar da aka samu bayan yakin basasa din nan to bayan shi muka ce to ya kamata mu sami wuri inda za a iya gina wanda za mu iya tabbata cewa mun kare shi daidai yadda ya kamata ba kaman Lagos ba mu bar Lagos ya zama mana wanda abin da ake kira commercial capital commercial haka ne yawa and then kuma wannan Abuja is a mana sub binne wanda zai iya lura da kasa amma a sashi cikin tsakiyan na kasa ga baki daya banda na zage na zagaya duka wurare su Benue ne su Plateau ne su Kaduna North Central ne da su Northwest wato Sokoto kenan da su Niger lokacin da zo na ceto lalle zagaya duka anga inda zai fi a same wannan wuri wanda naga ya fi kyau shi ne wannan wuri wannan wuri tsakanin Kefi Abuja na Suleja kenan Abaji Toto da Nasarawa da Kefi amma na ce kada a gina shi kusa da manyan garuruwan kamar su Kefi su Nasarawa da Abuja so abin da ya faru kenan to amma Allah bai sa na karasa wannan ba amma na faɗa ma duka jama'a da suke tare da ne Federal Executive Council da Supreme Judicial Council da kuma duka senior officers na faɗa masu cewa ga inda na ce za a yi wannan babban gari.
Don ka daiko da kabar mulki Najeriya tana jihohi gama 12 ya tana 36 har yanzu wasu suna cewa a ƙara yawan jihohi ya kake ganin wannan maganar
jihohi? Ne kam na ce na soma da 12 wani Najeriya ta soma da 3 su ta fa baliya su zo sun ƙara guda ɗaya Midwest ne na zo na sa kuma saboda a sami zama lafiya saboda kada tsofaffin jihohi saboda suna da kwari suna da za su iya lura da kansu na ce saboda kuma bayan abinda Ojukwu ya yi na ce to ya kamata a kara muka yi cikin hanzari muka yi guda 12 wannan ya taimake mu muka sami zama lafiya to an zo dama mu ma muna kan shirin kara jihohin kafin Amini Murabus band na tafi su Murtala suka zo suka kara mu dama muna so mu kara su zuwa 19 koko abinda bai kai 24 ba kaman lardin da ke Najeriya kenan a lokacin wajen 22 to shine muka ce mu muna so damu ya zama 19 amma kada ya zama kaman 22 na colonial government haka ne to abinda aka yi kenan to suka yi wannan aka zo har ma aka Babangida suka zo suka yi nasu Abacha ya zo ya nashi abin ya zo ya zama 36 gaskiya ko idan abinda ya fi wannan zai zama wato muna neman su wa'innan jihohi cikin na kabilu ne kawai wato kamar mu ce Hausawa suna son nasu Nufawa suna son nasu TV suna son nasu Wusasama ya kamata a bata nasu to wannan an abin ya zama wannan ba daidai ba ne yadda muka yi su jihohi na farko shine ya kamata ya zama kamar yadda Najeriya take akwai kabilu da su hada kansu amma ai cikin zabe su zama lafiya, amma ba kai cewa asalin jihohin na kabilu ne kawai ba, wannan ba daidai bane. Idan siyasa ta ce demokrasi ta ce to abinda jama'a suka ce suna so kenan, kuma har constitution ta ce abinda za a yi kenan, to kai wannan in har zai ba mu zama lafiya.
Excellency, cin hanci da rashawa ya yi yawa a Najeriya. Lokacin da kake mulki ka dubi wancan lokaci ka dubi yanzu, me ya kawo Najeriya ta fada cikin wannan hali na mummunan cin hancin da yau, ba abin da ake sai cin hanci da rashawa shi cin shi?
Ya kamata mu rika yin abubuwa cikin gaskiya, cikin tsoron Allah, mu hana kanmu wannan cuta da ake muke ma juna, musamman waɗanda suke da shi, saboda kuma saboda su kara ma kansu abinda ya kamata jama'a su samu.
Ya za a tankari matsalar tashashen kula masu alaƙa da addini kamar na Boko Haram dinnan?
Well, lokacin da Boko Haram dinnan ya faru, gaskiya ko kasan yadda ya faru, waɗanda suke ma suka ce sun zo suna yi ne saboda musulunci, ni abin ya bata mini rai.
Abin ya daɗe ana yaƙi shekara shida da ranka, kuma ɗaya daga cikin dalilan da aka yi shi ne cewa sojojin Najeriya cin hanci da rashawa ya shige su, wasu ma ana zargin cewa suna da hannu kan wannan abin. Ya kake ji kan
wannan? Na ji wannan, amma wannan bisa gaskiya bari in faɗa maka ni abinda na gani kuma a soja. Ba wani zancen cewa wai soja ne, har an ce wai wani shi chief of staff na soja a lokacin wani hijirika ne, ana zargin su cewa wai ya ci hanci ne. Ce to ban san ko wani aka ce wani an ce wani irin hanci ko zamba ya yi ba, amma wannan bisa gaskiya wannan ba shi ba ne. A lokacin akwai waɗanda suke cewa ana shi wai Jonathan yana harin mutane wai kaman Ibo ne suna rama abinda aka yi masu a lokacin yakin basasa. Wannan ba gaskiya ba ne, wannan ba zan yadda da wannan ba, kowa ya faɗi wannan, zan ce wannan ba daidai ba ne. Wato wai ana wato su ana karkashin yan uwanmu arewa, wannan ba gaskiya ba ne. Wannan abin ya hana shi Jonathan ai wani abu wanda ya kamata a lokacin, saboda kada ina a zarge shi cewa ga abin da yake.
Wai ka dikidin mutuwa mai banto dosa soja, wai dikidin mutuwa mai banto dosa soja.
Ko amfana da darussan da ke cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lathers Gresham, da injiniya mu da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crofton, da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya.
Kwenye kidumu tu wa mea